bayan zaman da majalisar ministoci ta yi karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari a Abuja, Najeriya, inda gwamnatin ta dubi bukatu da kasidu da ministoci suka gabatar domin tsara ayyukan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara ba da tabbacin cewa ta fara ɗaukar matakan da suka kamata da zai inganta samar da wutar lantarki a cikin ƙasar. Wannan matakin zai kuwa ya haɗa da sake sanya kuɗi da kuma inganta tsare-tsaren yadda kamfanoni da ke zaman kansu, wato 'yan kamfanin nan na disco masu samar da wutar lantarki da rarraba su a cikin ƙasa za su gudanar da aikinsu. Kamar yadda Minista Injiniya Suleiman Hussein Adamu, mai kula da ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya, yake bayyana mu bayan suka kammala taron majalisar ministoci a Abuja.
Mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan, musamman wato mai da hannun wato kamfanonin gwamnati na wuta da aka mika su hannun masu hannun jari, wanda mu tunaninmu duk da dai wato shawara tana da kyau, amma yanda aka yi abun an bai yi daidai ba, saboda an zo an yi san kai da yawa, an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran 'yan siyasa, to abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati tarayya take yi. A bara wasu watanni da suka wuce an ware kuɗi kamar naira biliyan 700 saboda an samu matsala shi kamfanin da yake sayan wuta daga hannun masu generatin wuta baya ya zo baya da kuɗin da zai biya kuɗin wutan nan, saboda su discos da suke aiki ba su kawo kuɗi, ba sa tara kuɗin shiga daga gidaje da masana'antu daga inda suke samu suke aika bill na wuta din nan. Saboda haka aka zo aka samu matsala, aka fito da wani tsari don a taimakawa su kansu kamfanonin da suke ba da gas. Sun kusa dulkushewa suna nema su daina ba da gas, in suka daina ba da gas na duk gidajen wutar da suke yabin na su generation companies kaga ba za su iya ba da wutar
nan,
bai masu samar da wutar lantarki. Saboda haka dole aka samu wani tsari a tallafin gwamnati tarayya da bankin tarayya, aka ware wasu kuɗi na yanda za a taimaka musu, aka dan babbasu kuɗi don a ci gaba da ba da wutar nan.
To amma za a iya cewa kamar sayar da hannuwan jarin nan kenan bai albarka ba, tun daga can gwamnati tana ta ci gaba da sa kuɗaɗe maimakon ta bar hannuwan jari masu zama ko kamfanoni masu zaman kansu su yi ayyukan nan a yaɗin kansu.
To gaskiya akwai da 'yar matsala, ni ina ganin inda matsalar tafiya a kan wanda ake kira disco ɗin nan ne. To daɗin abin shi ne gwamnatin tarayya tana da hanyar, tana da sauran kashi 40 cikin 100, kashi 60 ne ta sayar. To cikin abubuwan da muke tsare-tsaren da muke muna so fito da tsari, ko dai wa'annan kamfanin su buɗa wasu ƙwararru da suka san aikin su shigo, ko kuma a hankali gwamnati tarayya za ta dinga zuba kuɗi har sai ta narkar da wato jarin da suke da shi, ya zama ta sake mun sake ɗaukar wato control na wannan kamfanonin, wanda kuma za mu komo bayar da shi kashi 60 cikin 100, wanda dai zai zama da mu ne masu faɗa a jitin da mu jarin mu ya fi rinjaya. To in ƙarshen tafiya an yi haka, in ba haka ba kuma ina ganin zai daɗe gaskiya kafin a samu aurewar wannan wahala, don saboda wasu kamfanonin da aka sayarwa da kamfanonin da su disco ɗin nan ba wani dalili, bai san ma me ya kamata su yi ba, ko abin da ya kamata su yi ba sa yi, su sayo mita su je su saka a gidajen mutane don a karɓi kuɗin shiga ba su yi ba, har yanzu sun ƙi su saka kuɗinsu su inganta wa'annan kamfanonin da aka sayar musu. To ai kuma ba haka yarjejeniyar take ba tun daga farko.
Injiniya Suleiman Hussein Adamu kenan, minista mai kula da albarkacin ruwa na Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk, Musa Mura, Amurka, a Abuja, Najeriya.